السيد أحمد الحاشمي wanda ya rasu a shekara 1943. To kai mai mota za mu da kai ne. Dama an san shi kwararre ne a ɓangaren lugha, shi Sayyid Ahmad Al-Hashimi, yana da irin waɗannan jawahir ɗin, jawahirin adabu, jawahirin kaza, jawahirin kaza, ya yi su da yawa. Wancan lokaci mun fara karanta littafin ce kuma lokaci ya kore, so za mu koma yanzu mu faro daga farko can shafi na 11 kenan. Taqrib shi ne kamar yabawa ko jinjinawa ko kuma buɗewa. تقدير العلماء والعظماء لكتاب جواهر الأدب إذا ما لم يسك يبع فكما قول بايا وانا اللي تافي دا شي سي حاشم يربوتا كما أمفانين سك مكوان فينا ديوا يفشا في دبو كما كما أمفانين سينا ديوا نكي هكو دي أكبر انتاشي زي كار قوغد دمتن جيكين هرشان لا بجي يا زبو دسو مقامات دسورم انجلولي ديوا نا شعراء الجاهلية بكي أكواجكي. كتب إلي صاحب الفضيلة أستاذي الأكبر شيخ الأزهر الشيخ السونا النواوي وأن ما يبوني يسلم دقاء ربما لني كما كتي واتو بيسي وجاء الأستاذ الأكبر أكيد فابا أجا بيسي سنة أمفاني دا كالمومن سنة إلهي نسو كما درجة الأستاذية شيني كما متنيا كي دكتورة man ta ustaz doctor kuma kamar ya san professor haka suke nasu istilahi a Azhar. To shi ya rubuta masa wannan, yana yaba wannan littafi da shi Sayyid Hashim ya wallafa. Sha alhamdulillahi allazi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam was salatu was salamu ala afsahi al arab وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب. بان يابا الله يجي يبو ياتي بتجا الله وانده يكو يدمو تهانيا الكلمي الكلمي ينا ده تاسيري وجلوبو جلوبو جي سيسا الله تعالى يجي علم بالقلم لما الإنسان ما لم يعلم كما يرن إذا الكلمي يجي نون والكلمي وما يسترون ينا نونا منا مهمان جلوبو تودا حراتو sai an karanta ake rubutawa, sai an rubuta ake karantawa. Farko abin da ake so mutum ya fara koya shi ne in ya ga abu ya zai iya karantawa, sannan kuma yana so ya rubuta yaya zai rubuta, ya karanta daidai ya rubuta daidai. To wannan shi ne darajar ɗalibi, mai iya karantawa daidai ya rubuta daidai, kuma shi ne wato ɗalibin ilimi kenan. To ta hanyar waɗannan guda biyun, iya rubuta da iya karantawa, duk abin da kake so ka cimma na karatu, sai kuma ka karatu. Shikenan sai ka rike abinda za ka rike, ka haddace abinda za ka haddace, ka gane abinda za ka gane tunda ba iyaka gare shi ba. Allama al-insana ma lam ya'lam, Allah yana ya sanar da mutum abinda bai sani ba. Allama ka ma lam ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. As-salatu was-salamu ala afsahi al-arab, shi salati kuma da aminci su tabbata abu sa wanda ya fi kowa fasaha a cikin laraba. Domin annabi alayhi salatu was-salam ita fasaha abinda take ba mutum dama, akwai kalma mai fasaha, akwai jumla mai fasaha, akwai kuma magana mai fasaha, akwai mutum mai fasaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa waɗannan kalmominsa, akwai fasaha a ciki, jumlolinsa akwai fasaha a ciki, kuma ya fi kowa fasaha. Fasaha shi ne ka fita wa mutum saƙo a cikin kalma mai sauƙi, mai sauƙin ganewa, kuma gajeriya, kuma saƙon da yawa. To da ka sa kalmomi masu tsauri a cikin magana, ba alama ce ta ƙarewa ba, alama ce ta neman suna. Amma wanda suka kware su so suke yi su sauki sauƙin da kowa zai gane. Amma an suke akwai al-uslub al-khatabi, akwai al-uslub al-adabi, akwai al-uslub al-ilmi. Mutum yana magana ne da yare uku. Akwai al-uslub al-khatabi. Al-uslub al-khatabi shine wanda yake yin hutuba. Kuma hutuba ana son a zaburar da mutane ne a cikin hutuba. Tayewa mutane marowata ne ake so kamar da su masu cuta, kuma tsorata ne ake so kamar da su jarumi, a gane ko marasa zuciya ne ake so ka sa musu zuciya, ko masu sako ne ake so ka goge musu sakon su koma na Allah ko wani abu suke yi ba daidai ba ake son ka gyara musu to sai kai amfani da lafazin da zai kama zakatansu ko kuma ainihin wani abu ne suke yi ake son ka raba su da shi yana cikin al-uslubul khattabi yadda zaka gabatar da hudunka sai ka duba kuma maratibun nas to mutanen da kake magana da su yan kauye ne yan birni ne bayayyu ne masu wurin fahimta ne masu zurfin fahimta ne sun gane ba su gane ba sai ka sa uslubin da zai dace da waɗannan mutanen yadda zai kama zuciyarsu ya canza su shine al-uslub al-khattabi uslubul adabi shi kuma dama uslubi ne na nuna gwaninta da nuna kwarewa da nuna iyawa inda za a nuna gwaninta da kwarewa da iyawa ba fa za a yi maka da sauki ba domin so yake ya nuna maka ya iya za ka anan ne za ka dinga jin kalmomi wasu masu nauyi masu faɗi masu wahalar karanta da masu wahalar ganewa a zubo ka abin nan to shine wannan uslub al-adabi ya maluguri ne na nuna gwaninta kwarewa da iyawa da kuma neman suna za ka nan kan marka ce baka gane ba amma baka gane ba kanka kaiwa amma ba a yi dan ka gane ba na uku shine uslubul ilmi shi al-uslubul ilmi da karanta wa ba zai amfani da tsauraran kalmomi ba so kace a karanta ilmi kace so ka koyar idan ka rubuta kan fiqhu kaga suna da sauƙin ganewa in ka duba hadisi kaga suna da sauƙin ganewa in ka duba sharhohi kaga suna da sauƙin ganewa saboda nan ba so ake a nuna gwaninta ba ilimin ake so ka gane farillan sallah kaza ne farillan alwala kaza ne sunnonin ta kaza ne ana maka tabsi'i ana shimfiɗa maka abin kasa kasa dalla dalla yadda ba zai wahalar da ka waɗannan sune asalib guda uku da ake magana da su idan kana hudu ba al-uslubul khattabi ko kana magana akan adab al-uslubul adabi ko kuma kana karanta da ilimin al-uslubul ilmi wannan sune asalib guda uku wanda kowanne akwai irin yare ake amfani da shi in ada ana karanta wannan bangare da annabi alayhi salatu wa salam a duk waɗannan bangarorin guda uku za ka ga kwarewa su annabi alayhi salatu wa salam in yana hudu ba wasu habbai ka annahu muzurjash ala sautuhu mushtad gadabuhu ka gani wa hamarrat ainahu annahu muzurjash ka gani saboda yanayin ya kamata a zuga mutane a zaburar da su a kakar da su sa musu marmarin taimakon addini ko da kudin su ko da dukiyar su ko da rayukan su ko da lokacin su ko da ta amfani da yare mai nauyi shine kuta shine afsahil arab ala ali wa sahbi allazina tahajju manhaj al adab ce kuma da alayen sa da sahabban sa waɗanda suka bi tafiki irin na ladabi man adab ne yana nufin ladabi amma badu فقد اطلعت على الكتاب المسمى بجواهر الادب في ادبيات وانشاء لغه العرب yace na tsikaya ma'ana na lai kala bubuda na gani wannan kitabin da aka sa masa suna jawahir al-adab fi adabiyat wa insha lughat al-arab bi mu'allifihi al-almai ga mai wallafa shi ararre mu'allaf littafin mu'allif kuma mai wallafa littafin babbancin su fataha din ba san lamu mu'allif mai rubutawa mu'allaf kuma littafin da aka rubuta ta'alif kuma rubutawa ga annafa yu'allif ta'alif za ismu fa'il mu'allif ismu maf'ul mu'allaf to littafin shine mu'allaf mai rubutu kuma mu'allif rubutaccen abu wanda ya rubuta da kuma rubutawa to shi yake cewa shi wannan al-almai in an ce mutum al-almai ana nufin kwararre kwararre shine al-almai Allah zai yi al-almai kalmomi ne su ma masu nauyi sauran su ana nufin gwanin magana shi ake kira almai sai ce waladin al-ustaz al-fadil as-sayyid ahmad al-hashimi yake dan mu ne kuma malami ne mai daraja sayyid ahmad al-hashimi al-faituhu na samu wannan littafi bayan na tsintaye shi na duba al-faituhu mushtamilan ala fannin insha'i wal amsal wannan littafi na same shi ya tattaro fannin insha'i in an ce insha'i shine kirkira abu akwai khabar da insha khabar kana ba da labari insha kuma kana zuwa da za mu je shi ma insha'in kala kala ne shi ma khabar din kala kala ne to insha'i shine ka zo da wani ikilarren abu sarmamman abu kai abu naka khabar kuma labari kake ba ta wani wani kake karanta mace insha'i yana da fa'i da sauransu amma dai kin kira shi ne fi ma'anarsa gaba daya. na same shi ya tattaro wadannan fannonin guda biyu wal amsal kuma ya buga misalai da yawa wafiyan bil maqsud kuma ya cika abin da yasa aka yi shi manufar da ta sa aka wallafa littafi domin daga cikin dama shi ne wallafa littafi ana son a farkon littafin ka aga abu goma a farkon littafin ka na farko sai ta awizi ya uzubillah saboda ta yi wa a samu tuba ta a cikin littafin in ka ce a'udzubillah din nan ka kori shaidan a wajen littafin na biyu a samu basmala ya ce bismillah na uku a samu hamdala ya ce alhamdulillah na huɗu a samu assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na biyar a samu assalamu ala nabi assalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan na shida a samu amma ba'd amma ba shi yake nufa an yi basmala an yi karatu yanzu kuma za a shiga rike a samu amma ba sannan a samu muallif a samu muallaf a samu maqsud at-ta'lif a gane wanda ya yi littafin a faɗi sunansa wannan littafin na wani ala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbi allah khair maliki musalliyan ala nabi al-mustafa wa alihi al-mustaqbilin sharaf kaga an faɗi waye mai littafin sannan kuma me ya littafin ya kusa sannan wani saƙo ne a cikin littafin da sauransu waɗannan duk aka same su an samu cikakken littafi kafin ka karanta ka san sai kuma na ƙarshe shine bara'atul istihlal bara'atul istihlal shine kalmomin da kake amfani da su ma a gane inda zaka daga karin kalmomin a gane inda ka san alhamdulillah allazi allamanna sanna hawa kaza to kaga daga nan ka gane ilimin nahwu za alhamdulillah allazi amara bi tatabbi al akhbar kaza to kaga ka san hadisi ake so ai tafsiri to irin waɗannan kalmomi su za su nuna maka an sabar a cikin istihlal sai to wafiyan bil maqsud ya kika wasi al majal sannan kuma ya yalwa tafili ya fada da abubuwa da mai wannan mutumin da ya karanta ya wannan littafin kware a cikin sa ya wadatu da tafai da yawa ma ba sai ya karanta su ba kuma zai bude masa kwakwalwa a cikin karanta tafai masu wahala akwai tafan magabata su ne masu wahala karantawa saboda duk sakon da za a aje mana an aje mana shi akwai sakon shekara 1000 yana jiran ka tun shekara 1000 mai littafin ya yi aji yana jiran wani ya zo ɗauka kara ko yanzu ka ɗauki ma waɗa kana karantawa kana karanta sakon shekara 1200 an aje maka sako shekara 1200 to za ka yi mutumin da tsakanin ku da shi akwai shekara 1200 ka gane yarensa ya amfani da shi a wancan lokacin in babu nahawu ba adab ba luga da yanzu ba za mu iya karanta tafan ba yanzu kowane yare ne a duniya aka aje sako a cikin ta shekara 1200 ba gane ba saboda ya cice yaren ya ke canza to kuma yanzu larabcin ya ke canza yanzu larabcin da ake a duniya ai ba irin wannan na cikin littafin ba amiya ake gargaliya ake to yanzu da ake ba a aje mana nahwu da sarf da balaga da adab ba da ba za mu iya karanta tafan magabata amma waɗannan su suke nuna mana san tsare harshen ba a bari amiya ta shiga cikinsa ba ba a bari zamani ya goge shi ko ya cire wasu kalmomi ba shi yasa wanda yake so ya karanta tafan magabata a tsanake ya gane dole sai ya karanta tafan adab ya karanta tafan nahwu da sarf da balaga da sauran fannonin da aka rubuta domin su tsare daraja harshen larabci kada wata ran a neme shi a rasa ko kuma zuwa a ɗauki tafan magabata saboda kalmomin sun mana tsauri ba mu saba jin su a baki ba sun bace mana da shi kenan sai shi yasa wanda yake da muhimmanci karatu wanda shi yasa yake wasi al majal sahih al ibara kuma yayi amfani da ibara wato fassara da kalmomi masu inganci ba a sa fannonin kalmomin amiya ko kuma kurakurai irin na abin nan ba wadihal ishara sannan isharar sa a bayyane take nafi'an fi babihi sannan yana da amfani a cikin babin sa mufidan li muqalihi wa tullabihi sannan yana amfani ga masu tsankayasta da kuma masu karanta shi don su koyi ilimi kun ga yawo wannan littafi ya same shi ya ce mustamilan ala fanni al insha'i wal amsali wafiyan bil maqsudi wasi al majali sahih al ibarati wadih al isharati nafi'an bi babihi mufida li mutalihi wa tullabihi kaga ya siffanta shi da siffofi takwas shi malamin da ya littafa yace nafa Allahu bihi bi muallifihi wa muhibbihi bi jahi nabihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi sai yace to yana wato ya addu'a da shi wanda ya wallafa wannan littafi Allah ya amfana da shi littafin ya amfana da wanda ya wallafa shi da masoyansa sai yace bi jahi nabihi kun san su azhar suna tawassuli da jahi cikin a cikin wannan littafin za ku fice Usman dan podio a cikin iya usunna kuma na ci masa da aka samu tattaunawa tsakanin ahli sunna akan wannan wannan babi din ko a cikin muqamatul hadidi da shi ma yayi wannan kuma ba sunnatul nawawi kutaba ilayya ustazi al-hakim filosof al-sharq al-marhum muhammad abdu mufti diyar al-misriya kaga manyan malaman duniya a lokacin sun ga littafin duk sun yaba lokacin shi muhammad abdu yana cikin manyan manyan malamai da ake ji da su a duniya wadanda su jamaluddin al-afghani su muhammad abdu su suka wato yi wani irin saura a kasashen larabawa aka samu da irin su dagi irin su abin nan shaltot irin waɗannan dai malaman da suka zo daga baya ana ganin wasu abin nasu akwai dai wani abin akwai kuskure da a ce waɗannan suka fi da shi kuma ga abin da ya rubuta masa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu fa walahu yace ba ta fita ga Allah salati da aminci bisa shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan abdullah da ala da habansa da wanda ya bi shi kuma ya ji ubce shi shine wa man tabi'ahu fa walahu bi shi kuma ya ji ubce shi ya nuna kan gare shi wani salatu ala majmu'i kitabi jawahir al-adab al-muntakhab din hadi aikin araf hadi shi kuma yadda ya samu su yace na tsinkayi wannan littafi a wanda aka tattaro shi aka samu suna jawahir al-adab al-muntakhab wanda aka zabo shi intikhab ko zabe ana kiransa al-intikhab wanda aka zabo shi min hada'ikil arab daga gona ya siffanta wato siffan da zaka je ka tsanka wanda ya shiga gona ai zai ga kayan marmari kala kala sai ya tsinko iya abin da ya tsinkowa lemo kake so masu zaki kake so masu sanyi kake so masu in masu yaya a sama ko a ƙasa ko masu shiga sunan kala kala a cikin hadika sai yake ta koshi ne daga nan faghaza kuwa majmu'atul la ba'as biha wafiyan bima turiduhu talabatu min alkitabati wa wasailiha yake faghaza da yaje koshi daga ya tsabo shi sai kuma ya ciyar kuwa majmu'atul la ba'as biha yake yadda wasu mutane ko kuma wata jama'a mai yawa wanda babu wato laifi a haka wafiyan bima turidu hudalabat littafin ya zo da abin da dalibai suke bukata abin da dalibai suke bukata min alkitabati yadda zaka yi rubutu shi ne fannin insha din ko wasaili hada kuma hanyoyin da zaka yi rubutu ka rubuta littafi ko ka rubuta wasiqa ko ka rubuta hutba ko ka rubuta kaza kama azhara ar-rawdat husnan wa asmara adhad wa ujmu at-tayr fiha tagarradi sai ya kawo wani baiti da ke nuna yabo ga wata gona ko wata wani lambu kama azhara kamar yadda kai haske daga zuhur furanni idan furanni suka fito zaga akwai koraye akwai yellow akwai ja duk sun fara guri haske da kyau rawdat husnan yake wato dausayi ne wato mai kyau asmara kuma sai ta yi ƴaƴa adhad ta wayi gari ujumu tsairi tsayen ma da ba sa iya larabci ba ta garraji suna zuba waka shi da a cikin wato su ma akwai ajama akwai arabu su ma a cikin sun ujumu tsairi sabar jama'a min uyunil kalami ya tattaro ainihin magana wa rawayul lafazi da kayataccen lafazi ma yahtaziruna hazwahu abinda za su bi tafarkin sa haza hazwahu ya bi hanyar sa mutun ya taka ka taka ya matsa ka biyo shi to shi ake kira haza hazwahu yake yahtaziruna hazwahu suna bin hanyar sa wa yansujuna ala min walihi, kuma suna faɗa akan katalarsa. An san katala ko? Katalan makwata shine katako wanda ake hadawa ake tura zare akai, akwai kunshi wanda ake jefa ana ajeho ana ajeho ana ajeho. To idan ka tsara wannan irin kalar da kake so yadin ya fito, to akan haka kake tsara shi wannan katakwayan. Kala-kala ne, akwai wanda ake yin sa da fadi, akwai wanda ake kusurci, akwai wanda ake yin saƙan mai kauri, akwai wanda ake mara kauri. To idan kai saƙa akai, wani yazo ya sa zaren ku shi ma, in ya saƙa akai, to irin saƙar ka ce za ta fito. Domin ya yi amfani da injinka da kai saƙa, ya zo zai saƙa, to irin saƙar da kai akan injin, irin ta ce za ta fito. To shine idan mutum wato ya yi abu, sai wani ya zo ya yi koyi da shi a irin wannan abin, shi ma ya irin nasa, da sai a ce na saja alamin walihi, ya yi saƙa a kan injin saƙasa. Injin da kai saƙa shi ma irin wannan injin ya hawa ya saƙa, don haka abin naku zai fito iri ɗaya. Yawwa, to shi ne ma'anar na saja alamin walihi. Min walihin shi ne da abin da ake saƙa da shi, din da babu injina. Wannan katakon da ake haɗawa da koshe da ake sawa a saka zare a ciki, ana jefa ana takawa da kafa. A lokacin muna zuwa wata unguwa da ake kira masaɗa, muna kallon yadda suke yin waɗannan abubuwan. Za ka ga an ja an sa dutse a can nesa, an ja zara, ana yi ana jawowa da ƙafa, yana matsowa ana saƙawa ana saƙawa ana saƙawa ana saƙawa. Daga baya da injina suka zo, kuma sai aka kafa injina a gurin, ya koma masaɗarsa a can da sauran abubuwa, tunda ya fi sauri akan yadda ɗan adam yake yi. Hatta la tasta'siya al-kitabatu, haka da rubutu ya zo ya wahalar da mutane. Ka zo wata rana a ce ka rubuta hudu ba a shafi biyar, kawai yanzu na a kulle mu kawai a kwakwace littafin nan, kowa a kwakwace komai, sai a bamu takarda fara kawai da fensir, a ce kowa ya rubuta hudu ba, kai kai akan gaskiya, kai akan amana, kowa ce dami akan gaskiya. Shafi biyar, ana son ta kawo aya biyar, kawo hadisi biyar, kamu da magabata biyar, sannan ka nuna mutane mahimmancin gaskiya da tasirinta da amfaninta a rayuwa, ba tare da ka ɗauko wani littafi ka kwafa ba, ko ka duba wani ka kwafa ba, a'a da ka za ka yi shi ne insha'i. Ya ce an ba mu awa ɗaya kowa ya rubuta, yawwa an ba mu awa ɗaya kowa ya rubuta da ka. Wannan shi ne ake koyar da mutum insha'i. Wata kuma sai ta tunani, to ya zan shirya ayoyin, ya zan shirya hadisan, ya zan shirya maganganun, ya kuma ta ina zan fitowa wannan hudubar, me zan fara gabatarwa, ko kuma ta'arifu ma huwa sidiq da kwatar sidiq istilahan, sana a kasa mu sidiq sidiq fi kaza sidiq fi kaza sidiq fi kaza, sannan kuma tasiru sidiq da kuma adamu sidiq, abin da yake jawa da amfanin sidiq in kace shi, kuma yadda za a yi a samu sidiq a kasuwanci, a sana'a, a mulki, a aure, a sana'a, a kaza a kaza a kaza, ki ta hugu amsula shi kenan, ka tara hudu ba. La tasta'siya al-kitabatu alayhi mulkitabatu, dama bambanci ne, wani yana da bambanci da wani. La tasta'siya al-kitabatu, sai ce me kuma? Bal yaslisu lahum iyadaha, iyaduha ko? Iyaduha yaslisu lahum. Salis, in an ce salis shi ne abu mai laushi mai sauƙi. Shi yasa idan mutum yana da ciwon fitsari ko kisa ko bayan gida, ba ya iya riƙe, sai a kira shi salis. Salis shi ne ba ka iya riƙe shi, ya taho kawai. Kari ya taho ba ka riƙe shi, bayan gida ya taho, kusa ta taho ba ka. Ka riƙe ta nan da za ka yi ka tashi ka taho ba ka aiki, ai shi ma abin nan alheri ne. Amma ka kasa riƙewa sai ya dinga fita a duk sanda ya ga dama, ko kana zama ko kana kwance ko kana gida ko kana sallah ko kana waje. Salis, ina ce salisun kiyada, abu mai saukin ja, mai saukin jawowa wanda ba wahala, da ya sa su ba ya wahala da mutum. To shi ne ki bale su lisu lahum kiyaduha, jajan ta zai musu sauki, ba za su sha wahalar rubutu da karatu ba. Wa bu ai da anya sila dan ya hawulu sana'atul insha, yake nan take lokacin da wanda yake son ya kai kwarewa wajen rubuta insha, sana'atul insha wato kwarewa wajen kirkira abu, ila ma yurdi bihi biduni an yarudda qarfa an kasira min kalamin fusaha, yace wato zuwa ga abin da zai yarda da shi ba tare da ya rufe idan sa daga yawa daga kalamun masu fasaha, ma'ana zai je karanto kalmomin littafai zuwa na fasaha wanda kuma wannan fasaha ita zai sarrafa ta a cikin tasa maganar. Don baka karanta na wasu ba za ka iya fidda naka ba, sai ka karanta na wasu, ka kware a na wasu, to na wasu za ka zo ka yi sarrafawa haka fitar da naka. Mun san cewa akwai hikaya, wani za ka ga hikaya yake yi, zai hudu ba duk abin da zai magana wani zai ta cirowa, kala wani ka kala wa haya gama hudu ba su cikin da ce kala ba. Amma kuma ya maku hudu ba ra'i'a, amma duk maganganun da ya kawo ciro su ya daga wasu. Shi bai kirkiri nasa magana ko ya jijjiyo waɗannan maganganun na sun koma nasa ba. To wannan shi ne abin nan. Wa yarju min manahilihi, kuma zai gangara min manahilihi daga wajen shan, wajen shan ruwa. Manhal, nan ce manhal inda ruwa yake kwararowa irin wanda ba haƙawa a kai ba. Wasu duwatsu za ga irin su wancan dutsen da ake ɗebo wannan ko? Kakwai za ka ga dutse ya huji, sai ka ga ruwa yana zubowa. Manhal, manhalin da su suke nan. Ruwan daɗi za ka ji gare-gare saboda daga cikin ƙasa kuma da kansa ba zuwa aka tono shi ba, shi yake fito da kansa da kansa. Saboda haka in ma an kwashe wannan wani zai fito. Bice to mutum zai gangare a wajen mashaya kulla azbin, zai samu dukkan ruwan daɗi. Azbin, ina ce azbin da fitan hil ayin yana nufin daɗi. Safin kuma tatacce, ruwan daɗi kuma tatacce, akwai ruwan daɗi gurɓatacce, to ruwan daɗi ne kuma safin. Yuhitu bi shay'in azimin, kuma mutum zai kewaye da wani abu mai girma. Min asalibin kitabi, da dangogin littafi. Hatta ya tashabba'a min kalamin har ya koshi. Ashaba'u ne koshi, ya tashabba'a. Man tashabba'a bi malami ulama, a ga mutum har ya shaye min kalamihim daga maganarsu. Wa tantabi'u fihi suratun, kuma sura wato ta zama ta bayyanu a gare shi. An majmu suwarihim, daga dangogin surorinsu. A kuma tana yawan kan tafan magabata sun ka zama irin yadda suke kai ma ka zama kamar yadda kake. Wani suka ɗauki malami ɗaya cikin malama da kan mutum ya ɗauki wato mutanabbi. Ya ce duk waƙoƙin mutanabbi duka zai ƙoƙari ya iya su, ya karanta su, ya haddace su, ya sarrafa su, har ya zama irin ɗabi'ar mutanabbi. In yana magana sai da kamar irin mutanen dini. Wani zai ce a bari ya ɗauki Abu Nawas cikin shu'ara ɗin nan ya ƙware a waƙarsa, har ya zama in yana magana za ka ga irin usulubi da irin magana da irin kitab da irin kalmomin irin na da ka gani za ka san wannan ƙwarewar su irin tawa ne ce. Wasu kan yi wannan, wasu kuma sai ɗauki mutum uku cikin ƙwararrun mawaƙan ko na daular musulunci ko na daular Umayya ko na daular Abbasiyya, akwai waɗanda suka zo daga ba kashi-kashi na su ma'u jama'a ɗin. Akwai masu waƙan yabo, akwai masu maƙan maula, akwai masu waƙar jarumta, akwai masu waƙan wa'azi, kamar waye ke na masu waƙan wa'azi. Wanda muke cewa yuslimul mar'a akuhu lil manaya wa abuhu wa abun abna'i la yabqa wa la yabqa abnuhu ba mazkurin li qaumin gaba anhum fa nasuhu wa idza afna sinihi al mar'a fa nadhu sinuhu wa ka anil mar'i kad yabki alayhi aqrabuhu wa ka anil qaum qamu fa qalu adrikuhu sallimuhu sallimuhu wa idu kaza da sauran su irin waƙoƙin da abin nan yake Abu At-Tahiya. Kaga shi waƙoƙin su din na wa'azi ne. Akwai kuma masu yi wa sarakuna waƙa irin su mutanabbi ɗin, akwai in yabo ne da zika da sauransu. Shi ne aka ce baitinsa ya kashe shi ko? Ya wani baiti ya zuga in ana baɗa kaka gudu. Shi ya faɗa a cikin baitin. Sai kuma ya ƙi tashi zai gudu sai wani tare da kai kuma ka ke kaza. In ki tafi aka kashe shi. Ya ka ce katalahu baitu. To ba ka gudu ba ka ce wancan na roƙo ne. Ka ce wancan na bara ne. Ka ga. Ka sha. Shi ya zuga cewa duk bala'i kaka gudu. Da can kuma yaƙi ya zo masa lokacin da shi kuma yana bukatar gudu, ya yi shirin gudu sai wani ya ja masa ya ce kai baka ce kaza, duk bala'i kaka gudu. Shi haka ne ya tsaya da kashi. Ka tsala ko bai duhu. Daga in tsoye shafa, sai ka gudu ka sace wani baitin. Sai in la'i za ka za ka za ka za. Shirka yake cewa tan ɗabi'u, al'anin ɗaba'u, dabba in an ce dabba'i ana nufin kofi da ake ce an je madaba'a shi madaba'a ai littafin ne za a sace irinsa a buga irinsa a buga irinsa to shine idan kana yawan karanta waɗannan waƙoƙin nasu da maganganun nasu sai ya zama sura su kai ma ta dawo jikinka a ga kamar kai ma zafin kofi ka zama kamar fotin kofi nasu ولم يكن فيما بين ايديهم من الكتب ما يفي لهم بهذا الغرض يجي سي دي ا cikin littafin da suke hannun su babu wani littafi da zai biya musu wannan bukata yafi min alwafa wanda zai cika musu bi hadha algard da wannan bukata asalin gardu shine target malai dagi dagi shine ake yin sa haka ko ayi shi mai kawanya 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 shine dagi to na tsikiyar wanda ake masa dugon nan in ana son koyi harbi to nan ake son kibiyar ta cika to nan ne kai nasara idan ta ciki layi na mai bin sa to ka kusa layi na fi kadan yi kusa kadan yi nesa kadan yi nesa kadan yi nesa gurgurdan yadda ka matso kusa da layin da ke kusa da wannan gardan gurgurdan yadda za a ce hannunka ya fara tsayawa idan mutum ma ciki abin gaba dagin ba gaba ɗaya to ya nuna hannunka bai tsiki ba idan ta ciki layi na ɗaya to hannunka yanzu bai kusa ba layi na biyu layi na uku layi na biyar ka zuwa tsakiya inda wannan dugon yake in ka ciki nan shi ne kai nasara idan kana da wani hadafi da kake son ka kai da wata manufa da kake son ka kai sai a kira wannan abin gardu ko hadaf buƙatar ka ko abin da kake son ka cimma kawa bai kamata dan adam ya zauna bai da wani target ba ina za ka maka sani da kai na kake da kake ya kamata misali ka ce to ni abin da nake so yanzu a farko in koya shine ina so iya kayan karatu shi fa wannan ba karatu bane da nahwu da sar da balaga da adab da mustalahul hadis da usulul fiqh da ulumul qur'an ulumul tafsir duka ba karatu bane sunan su ala ulumul ala ake kira su su kayan yin karatun karatu littafin Allah da sunna annabi shine kan karatu to amma ya zaka je ka fahimci alqur'ani fahimci maganar manzo Allah kai ba balarabe kuma da larabci ake larabci ma na fasaha sai aka rage ma hanya tun da kana so ka karanta maganar Allah ka gane kafin ka kai ga can ga wasu ka'idodi da suke nuna maka ka gane shine aka ike waɗannan ilimin mukan gaba ɗayan su zaka ake kiran su ulumul ala ulumul gaya alqur'ani shine gaya shi kake son ka ji sunna annabi kake son ka karanta ka gane ya zaka gane waɗannan sai aka ce to ga ala kamar likita ne ba kayan aiki kafinta ba kayan aiki ko electrician ba kayan aiki kai kayan aikin ka na karatu su ne sarf lugha balaga nahwu adab da sauran fannoni waɗannan kana yin su ne dan ka iya su kaɗai in ka bauta wa kowa ba dan ka iya nahwu shi ta yi ta baka lada dan ka iya sarf dan ka iya balaga a'a sai dai mai kai da balagar da nahwu da sarf da adab shine ka tsallaka da su sun nuna maka ka fahimci Qur'ani ta hanyar su ka fahimci hadisan manzo Allah ɗaya zo ka fahimci maganganun magabata da sharhohin su ta hanyar su daga al-ilmul wasa'il ilmul ala ne ilmul gaya din shine Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam shine ilimi ne musulmi abin da yake son ya iya gane Qur'ani ya gane sunna Qur'ani kuma lisanin ne arabiyin mubin dole sai da sai ulumul ala haka ake kira wannan ulumul ala shi ne manan gar hatta wufiqa hadrat waladin al ustaz aka yi muwafaqa ga wannan mai daraja an ce hadrat wani dan kuma ce ustaz wani ko girma wani ولدنا الاستاذ الهاشمي لسد هذه الظلمه يتوشى wannan kafar sad masad shi ya toshe wannan fulma fulma a ce wani dan tsagewa ko barkewa ko hujewa to gurin ya huje a cikin ilimi wannan balaga ce ita ma kamar ka samu wani guri ne an zo an yi tanki an zuba ruwa a ciki ga wani guri ya huje yana ta zuba sai ka zo sai ka toshe ma'ana an yi wallafa tafai da yawa amma an bar wani guri da yana bukatar wani ya zo ya toshe wannan kafar shi sai ya zo ya toshe wannan kafar da wallafa wannan littafi bima kabadhu min at-ta'limi zamanan kabira so da abin da ya gogayya da shi mukabada shi ne kai gogayya da abu idan kai kana yin abu sai zame maka jiki shi aji ya bi shekara 50 yana koyawa a makarantu yana koyar da waɗannan tafannin adab da na'u da sabu da balaga duk ka koya san ma sai kake ka shekara wannan shekarun ya kamata a ce da ka kware ka san ma sai mai zurfi mai fadi mai hatsari mai kaza mai kaza duk ka iya ka san turosan da ya dade da sabo da kalakala to balle wanda ya goge a cikin harkar ilimi abinda ka dade kana yi ne kana yin sarki za ga ya zame maka jiki ya zame maka ya maka sauki da kai ta nana ta kai ta maimaitawa har abin ya zame maka jiki to shi wannan ya dade yana karantawa a makarantu daban-daban a kan misra kuma wannan fanni yake ta koyawa bai canza wani fanni ba saboda kishi yasa da yaga yayi shekaru yana yi sai ga abin da zai kafin ya rasu wannan ilimin mukan da ya sani din ya zo ya wallafa kai waɗanda za su ba da haske akan wani ya saka ba domin ta'alimi sai ta zamanan kabira yayi zamani ne yana yi la bid'a idan ka ba mamaki anan bid'a tana nufin mamaki ja'a bid'a ya zo da abu sabo ban mamaki baki ussamawati wal ard a gani wanda ya kayan kayatar da kirkira kirkira mai kayi shine badi'u kirkira abu bisa daga nan mutum ya zo da sabon abu addini sai a ce bid'a in ce bid'a fi din bid'a fi mu'amala bid'a bid'a akwai akwai bid'a a cikin addini da ake gudu amma bid'a ta yau da gobe kiro talabishin rediyo bid'a a cikin mu'amala wannan kullum ake ake so ai bisa wanda yake cewa su musulmi lokacin da su kiro kirkire-kirkire a cikin harkokin yau da gobe suka shiga addinin suna kirkira can shi addinin an gama ba da bukatar sabon abu ko kirkirare a ciki na kuma ka fito nan duniya ka zo da ake sa ake kiri fanka ake kiri talabisha ake kiri rediyo ake kiri makamai ake kiri kaza to muka kowa muna da kiri a cikin addini shi kuma addini ana kirkira a cikin su tsara lalata shi ake shi kuma duniya an kana kira cikin tsara gyara ta kake zaka kira abu a harkokin duniya yanzu ba ga jan kirkiri talabisha an kirkiri rediyo an kirkiri fanka ake kiri kaza gashi muna da amfani da su ba waɗannan kirkire-kirkire kenan a cikin mu'amala ana san kirkira sai sa kullum ake ta ci gaba ana kirkiro kayayyakin zamani amma a cikin addini shi ta asal da kike wata ibada kike wa mutane ku zo ku ibada dan asali shi addini ba kirkira bane sako ne daga Allah ga yadda yake so a wannan na Allah ya isa abinda zaka bauta Allah da shi ka shiga aljanna a cikin addinin akwai shi ba sai ka zo da wani sabo ko kirkirare ba shi yasa yake kira babu mamaki anan khairul atibba man arafa haqiqatul da man arafa haqiqatul da wai kwararren likita shine wanda ya gane ciwo kuma gane ciwo magani zaka ba mutum sai zai masa shine ciwo ko isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya magani ba san shi da harkar magani ba aka mutu sai ya biya ka zo kace kai mai bada magani ne sai ka ba mutum magani shi ya mutu to kai zaka biya za ka ga kwararrun likitoci sai ba sa gwada magani akan mutum akan bera ake gwada mu ne kawai mutum zai juya ya juya ya juya juya ce sha da bismillah ya ka shiga cikin ka kuma a ce kafin ka ci goma ka ga ba wata shimfiɗa da ma da shimfiɗa sai su fito tare da shimfiɗa to amma ba shimfiɗa a ce ka shiga cikin ka alal ri sai ga mutum zai fito da rai tunda ba wata shimfiɗa da ma ka ci tuwo ne ka zuba a kai su fito tare da tuwo to amma an ci alal riki kuma ka shiga cikin ka fal kuma akan ka za a gwada ka ga yanzu a kan dala ka shan mutane shi yasa yake a fa khairu al atibba man arafa haqiqatad da fa yasifu lahu an ja'ad dawai sai su fanta maka mafi dace nasar anda mafi kyawun mafi dacewar dawa magani shi zai gaya maka wannan magani wani ma kafin ya baka magani sai ya auna ka ai kana da shuga ko kana da hawan jini ko kana da ciwon zuciya kana da kaza saboda mai irin wannan ko bai kamata ya sha irin wannan maganin kad arafa haza al ustazul isami ce a hajatul asr wa nashi'atihi ila kitabi mawdu'i ala uslubin asri yula'imu azwaqa bani al-asr min muallimina wa muta'allimina. Ita wannan al-ustaz al-ishami wato wannan ustaz kurare ya gane hajatul asr, ai arafa hajatul asr, ya san bukatar wannan zamani wa nashi'ati ko matasan zamanin yadda suke son su karatu ila kitabin ya wallafa littafi mawdu'in wanda mawdu'in sa ala uslubin asri ya tafi da tsari irin na zamani yula'imu wanda yake dacewa da azwaqa dandanan bani al-asri ayan zamanin min muallimina wa muta'allimina da masu koyo da masu koyarwa fa idan hawala فإذا حاول أهل العلم والتعليم أن يشكروا له إذا إذن واتو ما أبوتا إلمي دا ما سكويو ما سكويو واسكي قوكالي حاولا سكي محاولا واتو قوكالي أهل العلم والتعليم أن يشكروا له سقودي مسا سنيعه وان ينعيكن ليه فأجحاولوا عزيما اندي هزاك مسا قوديا كاي أبو الكريش وقد حاولوا عزيما وطلبوا خطيرا ke hakika sun yi muhawala ma'ana sun yi kokarin yin babban abu kuma sun nemi abu mai hadari. Mun an ce mai hadari muna nufin abu mai matsala. Laraba kuma sun ce wannan abun hadari ne suna nufin mai girma ne, khatir. Amurun khatir. Mun kuma a Hausa sai muka juya shi zama an ce khatir. To an ce an yi hadari. Ya zama bala'i ne. Su kuma khatir yana nufin babban abu. Haza amurun khatir. Wannan fa abu ne babba. Babban kawai shi ne nufin khatir. Zaka babban za a iya siffanta maimuna da shi, za a iya siffanta mai kyau da shi. Amurin khatirun zai iya zama abin yabo. Amurin khatirun zai iya zama abin zargi. Babba dai, babban musifa ko babban alheri. Amma mu muka ce khatir, mun taƙaita shi a kan hatsari a babban amfani. Wa hasbul amil ya isa mai aiki, an ya koma bishukuri amalihi. Bishukurihi amaluhu yace ya isa mai aiki aikin kadai ma ya yaba maka, ma'ana aikin ya isa shi kadai yaba maka. Fal amalu arafu shay'in bi jamil amilihi, yace domin shi aiki shine mafi sanarwa da kyawun mai aiki. Kun ga abin da yake ni yace in kai aiki mai kyau, ai ba sai an yabe ka ba, shi ma aikin ya isa yabe ka. In kai abu mai inganci ba sai an ce maka ka kyauta ba, an kalli abin kawai an ga kyautawa ka a ciki. Sai ce domin aiki mai kyau shi ya fi nuna waye aikin. Kun gane abin da yake nufi? Kawai aka ce kowa ya je ya aiki, sai kowa ya yi mara kyau, sai wani ya yi mai kyau, ai ba sai ya ce shi ne ba. Wannan aikin mai kyau za ki kai, ma yi wannan aikin, kaga aikin ya nuna mai yinsa. Aiki mai kyau shi yake nuna waye ya yi shi, darajar mai yinsa. Zaka yake cewa ko da ba a yaba masa ba, aikin da ya cancanci shi aikin ya gode masa. Yace domin aiki mai kyau, al'amalu a'rafu, shi aiki shi ne mafi sanin shay'in abu bi jamili amilihi, da kyawun mai aikata shi. Wafaqana Allahu wa iyyahu lima yuhibbuhu wa yardahu. Allah ta'ala ya mana muwafaqa da mu da shi zuwa ga abin da Allah yake so ya yarda shi. Duk ko gogor mai nan da ake a rayuwa, so ake a kai ga abin da Allah yake so ya yarda shi. Da Allah baya so abu sai yake baya so, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah ce bana so ku kafirci. To kaka yi. Inda Allah yake baya so. Kaka yi. Ko ku saka mutu kafiri ko ka rayu a cikin kafirci. Ya ce bai yarda ba. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Bai yarda ba yasa shi kafirci. Sai amince. Yaza ce da ma yuhibbuhu wa yarzahu, abinda Allah yake so ya yarda da shi. Shi kake ake ta kokari ko farilla ne ko mustahabbi ne, Allah ya yarda da shi yana so. Da kuma ne santa abinda Allah ba so, ko haramun ne ko makruhi. Wa as'aluhu an yanfa'a bihi at-tullaba wa yajzila fihi as-sawab, ina roƙonsa an yanfa'a bihi at-tullaba wa yajzila. Me sa muka ce waje zila? Ka tafi ne akan an yanfa. Tunda an harfu nasbin ne masdari. Yanfa a fi'il mudari mansub bi an al masdari. Wa yajzila fihi thawab. kuma Allah ya yawaita lada a kai Muhammad Abdu. Wannan rubutun duk ba nasa bane, na malaman da suke yaba ma aikin da yayi ne. Na'am. Sai mu tsaya nan.